من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعى مكتاب هدوء أولنا مثلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن لإيه ماتا bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyu a wannan wata na Ramadana, shekara ta 1435 a cikin jerin gwanon darussa na iyaye mata. A jiya da ikon Allah mun fara karatu cikin suratul Qasas sura ta 28, mun tsaya daidai kan aya ta 5. Mun fara magana akan abin da ya faru tsakanin Banu Isra'ila da kuma mulkin Fir'auna, a inda Fir'auna ya gani a mafarki ko kuma bokaye suka gaya masa cewa za a haifi wani mutum daga cikin mutanen Banu Isra'ila da shi zai zo ya zama sanadiyar lalacewar mulkinka a bayan ƙasa. Wannan ya sa Fir'auna ya ɗauki mataki na duk wanda aka haifa daga cikin Banu Isra'ila a cikin maza sai a yanka, saboda an ce wanda za a haifa din namiji ne, cewa inna mauludan yuladu min bani Isra'ila fa yadhhabu mulkuka ala yadayhi. Akwai wani wanda za a haifa daga cikin Banu Isra'ila, dalilinsa mulkinka zai bar hannunka. Wannan ya sa Fir'auna ya ta yanka yara maza da aka haifa, an kai matakin da an yanka yara ɗaiɗai, aƙalla yara da Fir'auna ya sa aka yanka an samu aƙalla mutane ɗaiɗai yara 90,000. Duka ana kokari a ga an gane wane ne za a an gane, wato an dauki matakin da za a kange kada a samu yaron da zai zo ya zama sanadiyar tafiyar mulkin Fir'auna. Har Allah da kansa subhanahu wataala yake faɗa cewa yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, yana barin mata yana yanka maza har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala yace mun yi niyya ne mu yi falala ga waɗanda aka raunata su a bayan ƙasa, su ne Banu Isra'ila. Wa naj'alahum a'immatan, mu sanya daga cikinsu a samu wasu wanda suke shuwagabanni, su ne waɗanda suke matsayin annabawa da sarakuna. Wa naj'alahumul warithin, sannan mu sanya a samu wanda suke masu gado a cikinsu. Masu gado shi ne za su gaji mulkin Fir'auna, su gaji gidan Fir'auna. Kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya faru. Za mu tashi daidai kan aya ta 6 aran ma, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
Allah ya ce mun yi wannan ne, wa numakkina lahum fil ardi, don mu tabbatar musu a bayan ƙasa. Wa nuriya fir'auna, mu nuna wa fir'auna, wa hamana da hamana, wa junudahuma da rundunoninsu guda biyun nan, ko rundunar fir'auna na hamana, minhum gare su ma kanu ya hazaruna, abinda suke ɗaukan mataki suke tsoron kada ya faru. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, ya bari sun yayyanka wasu yara maza. amma hikimar da yi na cewa zai gabatar da wani ya zo ya kwace mulkin Fir'auna wannan abin da Fir'auna yake ba zai hana shi ya faru ba. Allah ya ce waɗannan ababe da muka musu muke so a karɓi mulkin a hannunsu mu nuna musu ne duk abin da suke tsoro idan Allah ya kaddara babu wanda zai hana shi faruwa. Shine wa numakkina lahum fil ardi don mu tabbatar gare su a bayan ƙasa su wake nan banu Isra'ila cikin al'ummar da Musa alaihi salam ya fito wa nuriya fir'auna sannan mu nuna wa fir'auna Imam al-Kisa'i rahimahullah yana iya karanta da cewa wa yara fir'aunu wa hamana wa junuduhuma wato dan fir'auna ya gani hamana ma ya gani rundunar fir'auna da na hamana wadannan guda biyu ma su gani amma a wannan qira'a shine wa nuriya sai mu nuna wa fir'auna ya gani a idan sa yana gani Allah ya kwace mulkin sa a hannunsa yana gani Allah ya halaka shi a cikin ruwa wa in farakana bikumul bahara fa anjaynakum wa azgharna ala fir'auna wa antum tanzuruna yana gani a idan sa Allah ya halakar da shi wa hamana hamana kuma dai daga cikin manyan ministocin fir'auna ne duk inda mai mulki yake ana samu yana da cabinet nasa executive power kenan in mulkin nasa executive power ne iya da cabinet to a cabinet din in ma a samu commissioners in ma a samu councilors in ma a samu ministers to fadan fir'auna akwai ministoci babbar fada ne daga cikin manyan ministoci da ake ga suka fi kowa fada aji akwai hamana dan kowace gwamnati ana samu a ministocin ma akwai wanda sun fi kowanne fada aji akwai wanda yan lele ne ba sa iya yin lefi mafhum tayyib zaka a fadan fir'auna wanda suke da karfin mulki a cikin ministoci akwai mai suna hamana fir'auna iya da rundunar sa hamana ministan sa shi ma yana da runduna Allah ya ce mun yi wannan dan mu nuna wa fir'auna mu nuna wa hamana wa junudahuma da kuma rundunar fir'auna da hamana kuma din damirin yana ko ba zuwa ga kan fir'auna da hamana to mu nuna wa ainihin rundunonin sun nan minhum ma kanu yahzaruna daga mu nuna musu abin da suka kasance suke alhazar alhazar shine abin da ake daukan mataki tsoron kada ya faru
Ibrahim ku tashi a wurin mana to
daga alhazar shine abin da ake tsoron kada ya faru a dauki matakai don kada ya faru to idan Allah subhanahu wataala ya ga daman abin ya faru ba makawa zai iya aukar da shi shine ma kanu yahzaruna daga ashe kalmar akwai abin da Fir'auna ne na alhazar shine yayi kokarin duk wanda aka haifa a kama shi a yanka amma Allah subhanahu wataala yace za mu tabbatar da abin da muka yi niyya wannan yana ƙara bayyana mana mulki na Allah ne subhanahu wataala qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da mulki yana bada mulki ga wanda yake so yana kwacewa a hannun wanda yake so zai kwaci mulki a hannun Fir'auna zai ba wa Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna zai kwace mulki a hannun Hamana zai mika shi zuwa ga Haruna zai kwace mulki a hannun Fir'auna ya mika shi zuwa ga Musa alaihi salam daga mulki ga baki dayansa na Allah ne subhanahu wataala wannan kuma wajibi ne ga waɗanda suke da mulki ko waɗanda suke neman mulki su sani babu mutumin da yake iya bada mulki sai Allah boka ko dan sihiri ko dan duba wallahi alazim ba sa ba mutum mulki Allah ne yake bayarwa wayo baya ba mutum mulki kafir cewa Allah baya ba mutum mulki yau mun waye gari akwai masu mulkin da sun dauka dole sai an hada da bokaye an hada da matsafa sai an binne ainihin kuraye a cikin kasa ko an binne jakuna da ransu ko an hana mutum yin sallah akwai wanda aka hana su yin sallan shekara daya shekara biyu saboda tsafin da ake in ba daina sallah ba zai iya yiwa ba duwane ra'ayi faruwa ko wadanda sun dauka mulki baya samuwa ko ya tabbata sai da luwadi mutum zai zauna ya dauki abokinsa ko amininsa suna luwadi suna saduwa da juna ta dubura wasu suna iya auren mata suna kwanciya da su ta dubura me dalili saboda an ce masa idan yana luwadi zai samu mulki in yana da mulki mulki zai tabbata a hannunsa idan kudi yake nema zai samu in yana luwadi idan kuma iya da kudin kudin zai karu zai tabbata a hannunsa da mulki da kudi dukkan Allah ne subhanahu wataala sihiri ko bokanci ko tsafi ko luwadi wallahi alazim ba su bayarwa wannan suna ƙara nisantar da mutum nema daga mulki da kudin kuma ko da Allah ya kaddara mutum ya samu to zai cire albarka shine irin mulkin da ake da su yanzu a Nigeria sai a ba mutum mulki bai da kwanciyar hankali bayi da nutsuwa, bayi da aminci a rayuwarsa, wani talakan ya fi shi nutsuwa, ya fi shi kwanciyar hankali. Masu mulki da yawa kika tare su yau kika ce masa mutum yau wata rana ne, bai bambance Litinin da Talata da Laraba da Alhamis, ko bai sai an riga an gaya masa. Wani mai kokarin sallar ma da kansa yake ajiye ma'aikata, in lokacin sallah yayi dole sai ana kula da shi, ana tuna masa bai yi sallah ba. Yace idan aka bar shi a kashin kansa zai iya kwana guda bai tuna akwai sallah a kansa ba. So da yake wai shi a hakan an yi sa'a mai son sallah ne, sai ce to idan ban yi sallah ba a gaya min sai dai, amma yace in shi aka bari ba zai iya tuna akwai wani abu mai suna sallah ba, balle ya tashi yayi ta. Menene abun sha'awa a cikin wannan? So ka'ida ne ga wanda suke da mulki su gane biyayya zuwa ga Allah yake sanya albarka a mulki. Biyayya zuwa ga Allah yake kare ka a cikin mulkinka. Biyayya zuwa ga Allah ke tabbatar da kai akan mulkinka. Biyayya zuwa ga Allah ke sa mulki yayi albarka. Duk abin da kake nema a cikin mulki ko a dukiya ba a samu cikin kafircewa Allah sai cikin biyayya zuwa ga Allah. Muna roƙon Allah ya sa waɗanda suke da mulki su dawo zuwa gare shi, su yi biyayya zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Wa awhayna ila
na sai muka yi wahayi ila ummi Musa zuwa ga mamar Musa an ardihi da ki shayar da shi fa idza khifti alayhi in kin tsoro akan sa fa alkihi fil yammi ki jefa shi a cikin kogi wala takhafi kada ki ji tsoro wala tahzani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki lalle ne mu masu dawowa da shi gare ki ne waja'iluhu masu sanya shi ne min al mursalin daga cikin manzanni zaka za mu da miki da danki Musa alaihi salam mafhum tayyib zaka wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga uwar Musa tambaya ta farko da aka mata wahayi shin ita annabiya ce ko ba annabiya ba ba annabiya bace a magana mafi inganci babu wanda aka aiko a matsayin annabi sai namiji mafhum tayyib duka annabawa da Allah subhanahu wataala ya turo maza ne babu matar da aka turo akwai wanda suke akwai hadisin da ya kawo mamar Isa alayhi salam Maryam annabi ya ce an kawo mamar Musa alayhi salam annabi ya ce wannan gaskiya bai tabbata ba duka waɗannan hadisai mafiya yawa ma mawdu'ai ne abin da ya tabbata babu wani annabi da Allah ya turo sai dai namiji mafhum tayyib zaka wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi menene wahayi a nan wurin malamai suka ce ba shine irin wahayin da ake iya yi wa annabawa ba sai dai ana kiransa wahayu ilanin wa ilham wato wahayi ne na announcement sanarwa da kuma ilhama shi turo da wani sako misali akwai wahayin ilhama da Allah yake yi wa hatta dabbobi sai ki ga akuya ta haihu tana haihuwa babu wanda yake iya kama yarta ya zo ya sa a bakin yar amaman yarinyar da kanta ko kuma yadda kanta take tashi idan uwarta lallashe jikinta ta zo ta kama nonon uwarta da sha wannan ana kiransa wahayu ilham ne wato wahayi na ilhama ai babu wanda ya koya wa dan akuya yaya zai sha nono yaro a haife shi yanzu daga yaji ya fito duniya sai fara kuka ko idan yana jin yunwa yayi kuka ko idan cikinsa na ciwo yayi kuka ko idan yana so yayi bayan gida yayi kuka waɗannan ababe duka wahayi ne na ilhama mutum ya gane in yaro jinjiri ya gane in yana damuwa yana da damuwa sai yayi kuka sunansa wahayin ilhama wato wani ilimi ne da Allah yake sa wa halittunsa a jikinsu su kansu ba sanya shi suka koye shi ba amma a ɓangaren mahaifiyar Musa alaihi salam a magana mafi inganci malamai suka ce mala'ika Jibril Allah ya turo gare ta mai magana na iya cewa to idan an turo mala'ika gare ta yayi aka yi ita ba annabiya bace eh ba annabiya bace saboda akwai mutanen da ba annaba ba Jibril alaihi salam ya zo zuwa gare su ɗaya daga cikin su akwai Hajj Imran ibn Husayn mala'ika Jibril ya zo har wajen sa ya miƙa mar hannu sun gaisa baya ga wannan akwai yadda dai bai zuwa a siffar mala'ika yakan zo a siffar mutum ne akwai wani sahabi mai suna Bahiyatul Kalb idan mala'ika ya tashi zuwa yakan zo a siffarsa mutum ne mai kyakkyawan halitta sahabi ne radiyallahu an, to sai mala'ika yazo a siffarsa. So da haka akwai sahabbai da yawa da sun ga mala'ika a siffar dan Adam. Ko a cikin arba'u da hadith, ai ga hadithin da yazo ya tambayi manzon Allah, fa akhbirni anil islam anil iman anil ihsan. Har daga ƙarshe manzo Allah yace mal mas'ulu an hadi a alama min as-sa'il fa akhbirni an amaratiha. Zuwa ƙarshen hadisin sai yace innahu jibril atakum yuallimukum dinakum. Ai sahabban sun ganshi, sai yace jibril ne da yazo shi ya karantar da ku addinin ku. Me yasa muka ce sun ganshi? Dan da suke ruwaito hadisin suka ce babu ma babu wani alama tafiya tare da shi. La yura alayhi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Babu alamar tafiya tare da shi na yayi kura butu-butu, balle ya ce daga wani gari ya tafi. In kuma dan gari ne tunda babu kura jikinsa daga kusa yazo shi, kuma babu wanda ya san shi a cikinmu. So wanda yake bayyana cewa ‘yan adam suna iya ganin mala’iku a siffa ta ɗan adam idan akwai wani saƙo da Allah subhanahu wata’ala yake buƙatar isarwa zuwa gare su. So za ka a nan malamai suka ce ya zo wajen mamar Musa alayhi salam Jibril a siffa ce ta ɗan adam. Da ya zo sai mata wahayi, wahayin shi ne na ilhama ila ummi Musa, zuwa ga mamar Musa. A nan ba a kira sunanta ba, sai dai malaman Ƙur'ani da dama sun tafi akan sunanta Yohannis bintu Hamid, wato Yohannis ‘yar Hamid, Yohannis shi ne da dama abinda suka tafi akan asalin sunanta. Mafhum? Tayyib. So da ka asalin sunanta Yohannis bintu Hamid, sai ya zo sai aka ce amma ila ummi Musa, Allah bai kira ba sunan, saboda akwai hikima na ɓoye suna sau da dama saboda girmamawa ko don ba maslahar faɗa. Wannan yasa ko a shari'a aka karantar da mu aiki da alkuniya, mace ta haihu sunan ɗanta Abdullahi sai a sa mata ummu Abdullah, ba za a tsaya ana kira sunanta Kaltume ba kawai kowa yana ji, sai a rika sayewa. Akwai lokacin da za a saye suna. Yawwa, wannan shine ka'ida, ba zai kawai wai kowa ya zauna kawai yayi ta kiran sunanta a fili ba. A'a, wance ummu Abdullah, wance ummu Abdurrahman, wance ummu Muhammad, wance ummu Safiya, ummu Aisha, ummu haka. Wannan shine abin da ya dace. To irin wannan ne anan Allah ya shine kiran mutum da alkunya. Alkunya sai a dan saye suna, sai ka ce mamar wane ko mamar wacce, ko kuma baban wane ko baban wance. Abu Abdullahi, Abu Abdurrahman, Abu Aisha, Abu Fatima, Abu Hafsa, waɗannan duka alkunya ne da shari'a ta karantar da aiki da su. Nana Aisha radiyallahu anha duk da bata haihu ba, amma ana mata alkunya da ummu Abdullahi, wanda yake bayyana ko da mace bata haihu ba ya halatta da sa alkunya ko a sa mata ummu Abdullahi, ummu Abdurrahman, ba sai mace ta haihu ba. Wanda ma bata yi aure ba ya halatta ta yi alkunya, shari'a duka bata hana wannan ba. Saboda shari'a ta karantar da ɓoye suna musamman suna na mata. So ba daidai bane akwai mazan da ko su ba su ɓoye sunan mata su ko kaɗan, haka zai ganta ya ta dalla mata kila ba ruwansa ba abin da ya dame shi. A'a Kaltume, a'a kaza kaza, haka zai zauna yana ta magana. Safiya, 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 haka bai yi ba. Ka kira ta da ummu Abdullahi, a'a ummu Abdurrahman ya ɗan fi mutunci. Amma ka zauna kai ta kiran sunanta haka tsirara, ai kai ma abin bai maka ba. Idan da wanda ya zo ke Safiya, Safiya, sai ka ji ko babu daɗi a ranka. To kai ma sai ka ɓoye, sai a riƙa kiranta da wata alkunya. Kai ma ba ki riƙa kiran sunansa haka ƙarara tsirara ba, Manniru, Manniru, a'a ba, sai ka ce wani abin nan bai yi ba gaskiya. Bai yi ba, haba, Abu Abdullahi, Abu Abdurrahman, haba, ya fi, Abu Aisha, ya fi ma'ana. A riƙa ɗan ɓoyewa. Ta Allah ya taimake mu go. Da haka a nan shine Allah ya yi wa auhaina ila ummi Musa, sai muka isar da saƙo zuwa ga mamar Musa, wahayi na ilhama, wanda hatta Allah muka ce yana yi hatta zuwa ga dabbobi. Wa auha rabbuka ila nahali, kan ga anan Allah ya kira wahayi ne zuwa ga me? Zuwa ga kudar zuma a cikin suratul Nahli. Wa auha rabbuka ila nahali an ittakhidhi min aljibali buyutan. A nan fa wahayi Allah ya kira, ma sai ya kira kudan zuma, cewa zuwa ga kudan zuma ya yi wahayi. Ai ba wahayi ne da ake turowa na Qur'ani kamar aya a ce kudan zuma ya yi wa'azi ba, a'a, kawai wahayi shine ya isar da wani saƙo na cewa ga inda za su riƙa rayuwa kudan zuma din, kamar irin yadda Allah yake ba da divine guidance ga dan akuya da aka haifa ya gane ina ne zai rika zuwa ya sha nono idan yana bukata a jikin mahaifiyarsa kamar yadda aka bada wahayi zuwa ga dan tsuntsu uwar ta haifi ta kinke shakwanta za ta je ta ci kokotanta da abinci da zo ta kama bakin dan ya san yadda yake karban abincin tana turawa daga zuwa ga kotansa duk wannan ana kiran sa wahayi ne wani abin da ba makarantar da aka ji aka koya kuma haka aka iya shi yanzu misali kuka da kike ai wahayi ne ilhama ne wannan mutum daga ya ji dawa sai yayi kuka ba wanda ya koya wani kuka ko an taba zuwa wata makaranta da za a yi course akan kuka ko an taba zuwa makaranta da aka yi course akan dariya babu inda aka rubuta ka ce za mu je mu yi course akan dariya duk wanda ya ji farin ciki bai san ya aka yi ba wanda ya ji damuwa bai san yaushe ya kukan ba wata damuwar ma ta fi karfin kukan gaba dayanta so duka waɗannan ana kiransa wahayin ilhama ne wasu irin ababe da Allah yake bamu na shiriya na yadda muke iya tafiyar da rayuwar mu babu inda muka je muka koya kuma kowa ya iya to wannan shi ake kira wahayu ilham mafhum tayyib an arda'i shi da cewa ki shayar da Musa alaihi salam uwar Musa alaihi salam ta haife shi tana haifansa ta ga namiji da ta shiga cikin halin kakani kai kuma a lokacin su ba a scanning balle ya cewa an ji an yi scanning ana har ainihin harsashen cewa ko da namiji ne babu wannan mace za ta zauna da juna a jikinta tana cikin fargaba wata tara shin namiji ne ko mace in namiji ne shikenan ta yi sallama da shi in mace ne kuma za a bar mata kayanta wannan fitina ta dame su tana haihuwa sai ya zama ɗa ne namiji sai ta shiga damuwa sai Allah ya ce an arzihi ki shayar da shi ki ba shi mama ya sha kar ki damu a wannan hali za mu ɗauki mataki akan Musa alaihi salam don uwar ta shiga damuwa ta ɗimauce saboda ta haifi ɗa namiji kuma tana tsammanin za a zo a kama shi a yanka saboda duk wanda yake namiji yanka shi ake yi amma sai Allah ya ce ki shayar da ɗanki sai Allah ya karantar da ita yadda ake shayarwa mun yi bayani mai tsawo anan akan shayarwa ko da cikin tafsirin suratu Maryam lokacin da Maryam radiyallahu anha ta haifi Isa alaihi salam mun yi bayani mai tsawo akan yaya ta shayar da Isa alaihi salam wanda yake bukatan karin bayani ba laifi a koma zuwa ga wannan tafsiri a tafsirin maza a cikin suratul Baqara mun yi bayani mai tsawo akan shayarwa a musulunci sai aka ce ta shayar da shi anan ba a kira yaya aka yi aka kai da cewa a jefa shi a cikin kogi ba kawai sai Allah ya ce fa idza khifti alayhi lokacin da kike jin tsoro gare shi fa alqihi fil yammi kawai ki je ki jefa shi a cikin kogi ba a ce shi zaki jefa shi ba ba a ce ta ina zaki jefa shi ba ba a ce yaya zaki jefa shi ba kawai aka ce je ki jefa shi a kogi in kin ji tsoro malamai suka ce tana haihuwansa da ya sauko ya fara kuka sai aka yi gaggawan bashi nono wannan shine abin da aka yi da gaggawa aka bashi nono ya sha babu laifi idan Allah kai mu gobe ba ko wasu abubuwa na ƙara bayani akan shayarwa idan Allah ya sa muka fito zan ƙara saboda yau in na karkata ga wurin ba za mu yi ayoyin da muke so ba akwai wasu ababe da shari'a ta karantar na ladubban shayar da yaro nono insha Allah ta'ala za mu yi magana akai gobe idan ba na sha'afa ba wanda ina suna tafsiran baya bani suna cewa mun ambace su so sai aka ce ki shayar da shi mama idan kina shayar da shi sai kika yi zaton cewa ya kai gabar da zai fara yawan kuka har a iya gane yaro jinjiri na kuka a makwafta kuma a fahimci cewa dan namiji ne to fa alqihi fil yammi ki je ki jefa shi a cikin kogi wasu malamai suka ce ta shayar da shi ne kawai na kwana daya washe gari da ya fara kuka sai aka je aka jefa shi na biyu suka ce a'a ta shayar da shi akalla ya kai wata hudu tana boye da shi a gida tana ta dai fatan alheri tana roƙon Allah ya kare mata shi daga ƙarshe da ta ga abu ya fara wayo abin hankalin jama'a ya fara zuwa kansa sai aka je aka jefa shi a cikin kogi ba laifi a ran maka dan dauko mana ayoyin a cikin suratu Taha
أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
فرجعناك
إلى أمك رَبِّكَ تَتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنُ
وَقَتَلْتَ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ.
جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. Waɗannan ayoyi na suratul Taha na da alaƙa da wannan ayoyi. Allah yake cewa iz auhayna ila ummika ma yuha, a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka, wahayi na ilhama na sakon da muka tura gare ta, na cewa me an qidhihi fi tabut, a dauke shi a sashi a cikin akwati. Kin ga anan wurin ba kira akwatin ba, kawai an ce fa alqihi fil yamin, amma a can sai aka ce ki jefa shi cikin akwati. To da aka jefa shi ba abu ne aka sashi ba. Malaman tafsiri irin Abdullah ibn Abbas radiyallahu an suka ce akwati ta nemo wanda tsawonsa ya kai shibiri kaman 15. Shibiri shine damka da hannu haka, fadinsa ya kai shibiri 15. Aka dauka sai aka yi shimfiɗi a cikinsa, sai aka saka Musa alaihi salam, sai aka dauko kwado sai aka saka a jikin akwatin aka kulle, sai aka nemi igiya sai aka daura ki din a jikin akwatin, sai aka je aka jefa a cikin kogin, wanda kogi da yake ya raba kasar Misra kenan. Dan duk waɗannan ababe sun faru tsakanin kasar Misra da kasar Sham, wato kasar Egypt da kuma kasar Syria a yanzu. Waɗannan tsakanin kasashen aka yi ta waɗannan kai kawo din, mafhum? Tayyib. So da sai aka sa shi a cikin akwati, an qidhihi fi tabuti fa qidhihi fil yammi, a jefa shi a cikin kogi, fal yurkihi al yammu bisahili, wannan ruwan kogin zai kada akwatin ya kawo shi gabar kogi. Sai kuma me ya akhufu aduwwun li wa aduwwun la, daga ƙarshe Allah ya ce abokin gabana, abokin gaban ka Musa da kuma abokin gaban mahaliccinka Allah zai dauke ka. Aduwwun li wa aduwwun laka, abokin gaban Allah da abokin gaban ka. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, Allah ya ce sai muka sanya maka wata soyayya ta musamman, da hatta abokanan gaban naka suna son ka, amma ba sun gagara gane cewa kai ne suke nema su halaka, a dalilin tsammanin zuwan ka an halaka yara ƙanana jirajirai guda 90,000. Wani tusna ala aini, Allah yake duka waɗannan ana aikata su ne bisa ga gani na a ido na. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu, a lokacin da ƴar uwarka take tafiya wurin su ana bashi nonon kowace mace sai ya ki karba, sai yau sadaka ƴar uwarsa da kama hanya ta je ta ce to tun da ya kishin nonon kowa me zai hada ko zan je in kira ƴar uwata, an kanyi sa'a zai sha nata, saboda nonon ta iyaye da dadi yana da gardi, ana samun yara da yawa su kishin nonon iyayen su ma su sha nata. Duka wannan menene hikima ce da Allah subhanahu wataala yayi wa Musa alaihi salam, dan yayi me, dan yayi saving, ya kubutar da rayuwarsa daga irin halaka da jabbaranci na Fir'auna la'natullahi alayhi wa alayhi ma yastahiqu min Allah, saboda idan Allah ya niyyar abu babu wanda yake hana shi. A lokacin da Musa yake roƙon Allah ne feki addu'a, sai Allah yake gaya masa waɗannan ababe, Allah tana masa irin ni'imomin da Allah ya masa, karfa kamanta Allah maka ni'imomi. Lokacin da Musa yake bayani akan yake roƙon Allah subhanahu wataala, rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdid bi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira, sai ce kala kad utita su'ulaka ya Musa, duk abin da ka roka an baka, amma walakad mananna alayka maratan ukhra, kar fa kamanta kabannin yanzu ma fa, tun kafin yanzu a da ma fa an maka ni'ima da yawa an maka falala. Shine sai Allah ya fara bayanin yaya aka yi aka kubutar da rayuwarsa daga sharrin Fir'auna. Na'am, me ke faruwa a lokacin falqihi fil yammi, sai ku jefa shi a cikin wannan akwati a cikin kogi. Sai Allah ya ce wa mamar Musa ta hanyar Fir'auna, ta hanyar afwan Jibril alaihi salam, wala takhafi, kada ki ji tsoro, wala tahzani, kada ki bakin ciki. Ai dole uwa da aka ce ta jefa danta a cikin kogi da shiga tashin hankali, amma saboda Allah subhanahu wataala Allah ne, sai ce wala takhafi, karki ji tsoro, wala tahzani, karki bakin ciki. Jefa shi a kogin nan da aka yi, Allah subhanahu wataala mai kubutar da shi ne. Ai mun ga annabi Yunus har cikin cikin kifi ya shiga ya fito. So a ko ina Allah ya gida bana iya rayar da mutum. Ibrahim alayhi salam ai an jefa shi a wuta Allah yace kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim so dak a ko ina ake rayarwa na Allah ne subhanahu wataala a ko ina ake Allah yana iya rayar da wanda yake so ya rayar da shi don haka yace wala takhafi kada ki bakin ciki wala ta kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki don ababe ne guda biyu daban-daban tsoro akan me tsoro akan halakar kada na ya mutu a cikin kogi bakin ciki kuma na rabuwa da shi ko ba za ka ƙara gabuwa ba wanda yake bayyana jarrabawa ta kai jarrabawa a halin da uwa ta rabu da ɗanta ya koma hannun abokin gaba ko da cire tsammanin rayuwarsa wani lokaci da mutum ya rasa ɗansa bai san ina yake ba gara a ce ya rasu mutuwa ta fi sauki a ɗauka a je a binne mutum a dawo to da ban kowa ya san ajali ake jira in ajalin yayi babu dabara babu wayo magani baya hana mutuwa sai Allah ya ce a lokacin da ya gaya mata wannan tana juyawa abinda yasa malaman Qur'ani suka ce Allah ya gaya mata wannan kamar maganar Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah yace tana jefa shi a kogin da kanta ta juyo sai ainihin Iblis shedan ya zo mata sai ya cewa haba ke da kanki ki biye wannan umarnin baki san sai ya za a yi ba ki je ki jefa danki a cikin kogi ai gara a ce ma rasuwa ai kawai aka je aka binne shi yafi miki sauki a ce kawai an lullube shi an ji an binne to a lokacin shine bakin ciki da tsoro sai ya kama ta saboda dukkan abin da mutum yayi na kokarin biyayya ga Allah shedan baya barin sa zaki yi yunkurin bin Allah sai shedan ya sa miki tsoro sai ka tunanin kai karfi abu kaza ya faru zaki yi yunkuri a rayuwarki da ki sadaka sai shedan ya ce haba hajiya jummai ramadan da ta wuce kin yi kayan marayu bara kin yi bariya kin yi har ma abinci kin babba su to ai ba da ba sai an yi ba shine me ash-shaytanu ya'idukumul faqara aiko yana muku alkawarin talauci duk tayin da mutum da ya aikin alkhairi sai shirin ya tuno masa da wasu bukatu nasa ha ba hajiya jummai baki wa danki kaza ba baki wa yarki kaza ba kuma gashi ana binki bashi kaza kuma ga dan kasuwanci ma da kiya gida yanzu gashi an kinkule wata da ya wuce ma aikin yi asara to sai tuno mutum wata damuwa da ta dame shi to a duk tayin da mutum yayi yunkurin bin Allah kar ya dauka wai haka kawai daga yayi niyya zai bi Allah a'a dan adam baya bin Allah shedan bai kawo masa hari ba to mu jage duk abin da zamu yi matukar Allah ya ce ayi mu fi karfin shedan mu aikata a wajen ibada ne a wurin sadaka ne a ko menene inda bin Allah ne duk tsoron da shedan ke sa mana zuciya kar mu kare mu ci gaba da yin sa mafhum tayyib don haka a lokacin sai yake sai Allah ya ce mata a lokacin ta hanyar ainihin Jibril wala takhafi karki ji tsoro wala tahzani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi zuwa gare ki radduhu za mu dawo da shi ilayki zuwa gare ki danki da kika jefa a kogi ba ko da muke da sara bada zai dawo gare ki ba nan kadai ba sai Allah ya kara mata da bushara waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sa zai zama manzo ne na Allah zai zama manzo daga cikin manyan manzannin Allah wannan bushara ne ga uwa ko ba bushara ba wata ko cewa kai danta zai zama hakimin kauye ai dadi take ji ko zai zama bulaman kauye ai ko za ta ji dadi balle a ce zai zama sarki to balle kuma a ce zai zama shugaba da ke da executive power ai tana ganima ya kai iyaka saboda duk uwa da so ta ji alkhairi da ci gaban danta to yanzu a zo a ce miki ai danki zai zama shugaban kasar Najeriya ya zaki ji to shugaban kasar Najeriya darajarsa bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin darajar annabi na Allah ba wannan duk wanda dan da ya zama annabi ai dan aljanna ne amma mulkin duniya ka caniyar duniya mutum na iya shiga wurin na iya shiga aljanna kuma annabi Musa ba kawai manzo bane yana daga cikin ma ulul azmi minar rusul wato manzannin ma ma'abota damara a cikin manzanni din manzannin da suke ainihin da first class daraja guda biyar minta wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam da aka yana cikin manzanni wanda suka fi kowanne daraja sai Allah ya gaya mata wannan saboda Fir'auna ya yaudare ta abun nan Iblis ya yaudare ta shedan sai Allah ya ce Allah ta safi wa la ta hazani bai tsaya a nan ba sai mata wata bushara inna radduhu ilayki wannan bushara ne na farko bushara da biyu waja'iluhu min al-mursalina wato bayan Allah ya dauke mata tsoron abin da Iblis ya yi sai kuma ya kara bata wani abu na bushara sai sa ko da yaushe idan mutum yana da damuwa in kina masa nasiha ko kina masa nasiha in mun maida mutum zuwa ga Allah kuma sai mu yi kokarin tuna wasu ababe na alkhairi da wanda Allah ya jarraba a rayuwa yayin hakuri yake samu ga sunan falala da dama ga duk wanda Allah ya jarraba yayin hakuri yana samu a cike na farko akai kafaratul dhunub Allah yana kankare mutum zunubai na biyu Allah yana daukaka darajarsa dalilin wannan na uku Allah yana kai mutum matsayin da aka rubuta zai kai amma aikin sa bai kai ya kai wannan matsayi din ba masu hakuri akan jarraba ne fa Allah yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muftaduna Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjir rahimahullahu ta'ala yace duk duniya babu inda Allah ya yanna dan adam daraja kaman wannan wurin wai dan adam ne fa Allah yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama kuma wa ulaika humul muftaduna a ce salawat akan dan adam ba annabi ba ba manzo ba yace wannan shine daraja ta me ta mutumin da Allah ya jarraba shi ya hakuri to sai mutuna irin waɗannan bushara sai mu gaya mutum jarrabawa nan ba wai haka yake da fiye a banza ba yana daukaka darajarki a wurin Allah subhanahu wataala yana sa Allah ya yarda da ke yana baki matsayi a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine irin abin da Allah ya mata Allah ta khafi wala tahzani ko inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalina to yanzu ta je ta jefa shin ta hakura ta koma baya ta koma gida ta zauna kuma tana ta addu'a sai mai aran ma فالتقطه آل فرعون سي إيالن فرعون جماعة سكت انتيشي ليكون لهم دنيا كرنتي مسو عدوا أبوكين غابا وحزنا كما دليل بكين تكي إن فرعون للي فرعون وهامان دهامان منستن فرعون وجنودهما دلندنر فرعون دهنهامان كانوا خاطئين سنكسن تيموتانين ما سغنغنشي فالتقطه آل فرعون sai iyalan fir'auna suka tsince shi ana nufin anan iyalan fir'auna sune mabiya fir'auna ba sai matansa da yayansa ba ana kiran alu a matsayin mabiyan mutum mafhum ana kiran alu a matsayin mabiyan mutum inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina waɗannan gaba ɗaya Ali Ibrahim da Ali Imran sune waɗanda suka yi imani tare da su kuma abin da ke ƙara bayyana Ali ba kawai iyalai bane mu duba lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna ai ba da shi da matarsa kadai ya halakar kwayansa ba da duk sojojinsa ne amma sai yake cewa wa isfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna anan da ya kira ala fir'auna sojojin fir'auna na ciki fadawan fir'auna na ciki ejisin fir'auna na ciki CSM Fir'auna na ciki, Ojilin Fir'auna na ciki, ba ƴaƴansa bane ba matansa bane sai Allah ya kirasa cikin iyalai. So anan wurin faltaqatahu alu Fir'auna, malamai suka ce ya dauke iyalansa da duk mabiyansa. A lokacin iyalinsa ta fito, magana mafi inganci da ce iyalinsa da ta yi imani da Allah daga baya, wacce da ke mun yi magana a kanta a ƙarshen suratul Tahrim. Ita ce mai suna Asiya. Ta fito sai jama'a ta suka ce ga wani akwati a kan sufa da wan fir'auna sai ta ce a dauko akwatin sai aka je aka dauko da aka dauko shi sai ta ce a bude shi an zo bude sai aka ci din sai aka cire ki sai aka bude akwatin sai aka yaro karami namiji sai ta ce to a kaida dai yankawa ake amma za ta je ta roki mai gida ta ga ko zai amince a bar wannan ko kar ba zai amince ba don gashi yaro ne kyakkyawa kuma gashi nan akwai abin tausayi tare da shi abin da zai baki mamaki kuma sai zama ruwan da ya dauko sai canja hanyar ruwa sai fito da shi daga wajen kabilar al-Kib mutanen kabilar Kibtiya kuma su ne mutanen Fir'auna wanda ke wannan kabila ba a yanka shi sai da ce ai mai iya yiwa ma dan kabilar shi mai gida ne wanda kuma daman ba a cikinsa bane za su samu wanda zai zo ya kwace mulkin so da sai ya zama akwatin ya tafi wata bangaren kabilar can ne ba kabilan Banu Isra'ila da ake azabtarwa ba shike da sai aka dauko shi Allah yace mun yi haka liya kula lahum aduwan wa hazana don sannu zai zama aduwan abokin gaba gare su saboda kullu zakanin imani da kafirci akwai gaba duk yadda akai akwai gaba tsakani to sai Allah yace zai zama abokin gaba gare su wa hazanan kuma dalilin bakin cikin su saboda duk mulkin da suke ciki Musa alaihi salam shi zai tashi zama dalilin rushewan wannan mulki din Musa alaihi salam kuma haka ya faru ya tashi a gidan Fir'auna yana cin abincin Fir'auna Fir'auna ke masa dinki Fir'auna ke bashi wajen kwana har shi kadai ne a duk gidan yake iya hawa dokin sarautar Fir'auna har ya kai matakin da ake kiran sa inji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da ana ce masa Musa bin Fir'aun saboda me saboda kawai gani ake gatan da yake da shi ba za a kira shi da kowa sai dai a ce Musa dan Fir'auna wannan shine abin da ake gaya masa me dalili saboda kusancin yayi yawa gatan da ake masa a gidan yayi yawa so zaka an ya zama dan shalele ne a gidan ya zama an yi adopting din su a matsayin da ne na mai gida inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da ministan sa hamana wa junudahuma da rundunar su guda biyu kuma din yana koma zuwa ga fir'auna da hamana junud kuma jam'i ne na jundun so da ka sojojin su da suke taimaka musu ne alu fir'auna da muke magana kanu sun kasance khati'ina mutane ne masu ganganci ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi abinda Allah yake nufi da ganganci anan shine na farko da aka ce wa fir'auna za a haifi wani mutum da zai zo ya zama sanadiyar fitar da mulkin sa Allah ya kaddara haka yace inda fir'auna iya da hankali ko da bai da imani inda yana da hankali na farko zai gane cewa yanka yara da yake yi idan Allah ya yi niyyar tabbatar da mulkin nan tunda mafarkin ya ce za a yi nasara a kansa to yanka yara da ai zalunci ne tunda an ce za a yi nasara ko bai yanka ba ko ya yanka dole za a yi nasara akan za a kwata mulkin idan ko mafarkin kariya ne to ai yanka yaran da yake kawai cutar da su yake babu wani dalili yana kokarin sa talaka wanda yake mulka ne yana barin mata a cikin su ana kashe maza kuma za a tashi a samu al'umma mai rauni to daga ko mafarkin gaskiya ne ko kariya ne yanka yara da ake ba zai iya hana abin da ake niyya Allah ya yi shi ba yace to wannan yasa Allah yace ya kasance da shi da jama'a su khati'un wato kalmar khati shine ganganci in an ce mukhti ko khata shine mutumin da yake yawan yin kuskure amma ba na ganganci ba amma an ce khati'un kuma shine wanda kuskure yake amma da ganganci a cikin kuskuren so da haka mukhti ko kuma khata'un ma'ana wadani fa'alun yafi sauki na kuskure da a ce mutum khati'un saboda khati'un yafi nuna cewa shi ganganci yake a aikin nasa mafhum sai so da haka anan ganganci suka yi a lokacin da matar Fir'auna ta ga Musa alayhi salam wato Asiya wata take wannan baiwar Allah mai imani a ran ma ba laifi ka kawo mana ayar akan matar Fir'auna
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون
jazakumullahu khaira wannan aya ta karfi sosai tahrim Allah yake bayyana mana al'amarin matar Fir'auna imanin da tayi to anan tun bata yi imanin bata fara nuna alaman nagarta tare da ita wadaraballahu masalan lilladhina amanu ba'da fir'auna id qalat rabbi bil indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmiz zalimin anan wurin kinga Allah ya bayyana imanin ta to anan bata yi imani ba sai Allah ya ce min
wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa
وقالت امرأة فرعون الوقتين سي ماتر فرعون تتي قرة عين لي ولك ميجواني تنن يغما سني غريني دا غريكا لا تقتلوه كركا كشيشي أسا أي ينفعنا ميجواني باين شيكالو يا أنفان الدم أو نتخذه ولدا كوما تنغا ينزو مريكي شعب مسايين تامو يكوي أدوبتين دنسا وهم لا يشعرون الحالي بصمي الله يشري أبا وقالت امرأة فرعون سيما تر فرعون تتشي إدتي آسيا بساق بيان عبد الله بن عباس رضي الله عنه tun ba ta yi imani ba, Bahaushe ya ce wai Juma'a mai albarka, tun daga Laraba akan gane, nakan cewa tun daga Asabar akan hangota. In dai Juma'a za ta yi albarka ana ga alamarta, yaro da zai yi nagarta tun daga yarintarsa akwai alama tare da shi, wajen hazaƙan ƙoƙarin karatu, wajen ƙoƙarin yin sallar jam'i, wajen nutsuwa, yaro mai nagarta tun daga ana ganewa. Takadarin yaro tun yana ɗan ƙarami yana primary wasa ke ganewa, zai zama bajin magana kuma za ki ga daƙiƙi dai baya fahimtar karatu, to wannan sai dai addu'a. Amma alamar mai nagarta tun daga nan ana iya ganewa. Wasu iyayen sukan iya gane yaro mai nagarta, sukan ji alama tun daga goyen cikinsa. Akwai yanayin wahala da yake ba su ko rashin wahala, sai uwa ta riga ta da alamar kaza ne tare da wannan yaro. So wannan Fir'auna tana ganin matar Fir'auna alamar cewa akwai shirya tare da ita, tun bata musulunta ba, tun imani bai shiga zuciyarta ba, sai ta fara cewa qurratu aynin li wa lak, wannan zai iya zama sanyin ido gare ni da gare ka. Kalman qurratu aynin sune waɗanda daga an kira sunan su suke jiki na son su, daga an ce ga wanda suke jiki na kaunarsa, ba wai kauna ko ta aure ba, kauna ta imani. Misali duba a'imma na harami kamar Sheikh Sa'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim, waɗannan ƙurra manya-manyan limamin harami, Sheikh Shuraim ko Sheikh Abdurrahman Suddai misali, ko kuma irin su sauti mutum ya ji na Sheikh Khalil Al-Qusari, mafhum? Ga sunan ƙurra da yawa, wani sautin kawai mutum yake ji sai ya ji yana ƙaunarsa iyaka. To mutanen da za ki riƙa jin naturally a zuciya ina ƙaunarsu, ina admiring ɗinsu, su ake cewa ƙurratu aynin, su ne masu sanyin ido, wanda daga an ce ga wani sai mutum ya ji daɗi a zuciya, sai yana farin ciki da ganinsa. Mafiya yawa mutanen ƙwarai haka suke, duk mai imani sai ya ji yana ƙaunarsu, yana fatan alkhairi gare su. To wannan shine qurratu aynin li wa lak, kuma wannan ita ce addu'ar da Qur'ani yace mu riƙa yi a wajen neman haihuwa, ba kawai mu yi ta haihuwa kawai mar albarka ba, mu roƙi Allah qurratu aynin. Shi yasa addu'a daga cikin addu'ar bayin da Allah zai musu rahama a ƙarshen suratul furqan sune walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah ka bamu min azwajina, daga matanmu ko mazanmu duk ya shiga ciki, wa dhurriyyatina, da kuma ƴaƴanmu, qurrata a'yunin, masu sanyin ido, wato masu farin jini, jama'a da suke masu samun acceptability da karbuwa a wurin mutane, wanda daga mutum ya ji sunansu sai ya ji daɗi ko kowa yana son su. Ba ni zaton akwai uwar da ke kin ta haifi irin waɗannan aramumi da suke karantarwa a nan baya, ga suna irin su Suddai, su Usaimin, su Aran Mago Karo, su injiniya, su Abu Ammar da sauransu. Akwai wanda bai so ya haife su? Akwai matar da take so ba ta so ta haifi ɗa ma da cin Qur'ani? Kowa yana son na ƙware, wato illar fa hatta na banza iya son na ƙware. Shi wanda yake lalatacce in ya zo maganar aure sai ce ni fa ustaziya nake so, gaskiya mai kamun kai. Shi yana cin yana ta fasikanci da zina, amma in ya zo aure sai ce ni fa ustaziya nake so, mai kamun kai. To haka ɗabi'a take. Wata tana nan tana sabon Allah, ma za shi aure sai da ce ni fa mutum mai kamun kai nake so. Saboda wannan yake gaya mana ita abin da take bata goyi ba me take yi ba. So shi na ƙwarai kowa yana son sa, sai dai mutum hasala ta hana ya so shi. Amma ko mai hasada zuciyar na so ba zai iya faɗa ba ne kawai. Mafhum? Tayyib, waɗannan irin aramomi ga sunan a baya, kowa zai so ya haife su. Ga su Sadiq nan, ga su Abu Amatillah, wata ba ta kiyace duka 'ya'yanta ba ne, haka ne ko ba haka ba? To waɗannan su ne qurratu aynin li wa lak, shi ne sanyin ido. Mutumin da ba za a ce ga ɗanki ya je ya yi sata ba, ga ɗanki ya je ya yi luwaɗi ba, ba za a ce ga ɗanki a gidan giya ba. Duka wannan ai ganin daman Allah ne ya shiryar da su. Yanzu inda Allah ya gara ma, yanzu da wani su yanzu yana can yana zaune a stadium, wani kuma da yanzu yana can mami market iya zaune, yana mai yana fiɗan alade. Duk ba haka ba ne? Ai waɗanda suke mami market suke dafa aladu, suke dafa burkutu, ai haihuwarsu aka yi, duka haihuwarsu aka yi. So za ka kowa yana son na ƙwarai. Shi ne sai ta ce masa wannan fa da alamar, yana da alamar sanyin ido, saboda wannan kuma dama ai ka'ida ta annabawa haka ne. Su annaba Allah yana ba su wata irin mu'jiza da kuma wani irin daraja da farla, ko makiyinsu ne ya gansu, dole zai ji akwai wata ainihin karisma tare da su. Mafhum? Tayyib. la taqtuluhu sai tace fir'auna kada ku kashe shi bata ce la taqtuluhu ba saboda ka'idan adawai mai mulki magana ba a ce karkai sai a ce kada ku yi ranka ya dade kada ku yi kaza to sai tace la taqtuluhu kada ku kashe shi shi da jama'ar sa amma dai wannan ababin girmamawa ne asa ayyan fa'ana asa da sannu bayan wani lokaci mai tsawo mai iya waye zama mai mana hidima a gidan nan aw natakhidahu walada akwai tsammanin ko mu rike shi a matsayin da kawai ya zama kaman dan mu ne wanda shi kina mana akwai abin da yake cewa hikimar ta ainihin at-tabanni kenan shine mutun ya dauki dan da ba nasa ba sai adopted din sa har yanzu ana yi a kasar turawa sai mutun bai haihuwa ko mace ba da sa haihuwa sai ta tafi irin gidan da ake tare ƴaƴa da ba su da iyaye ko wanda aka yadda su ko wanda iyayen su suka rasu sai ta dauki kwaya daya sai ta je ta yi register sai ta yi adopting din su a matsayin kaman danta ne in aka yi wannan yana kai matakin da zai iya cin gadon ta in ta mutu ko uba yayi adopting dan zai iya cin gadon sa sai sa koda wani abu ne a turai mutum zai yi akan da sai a ce danka ne da ka haifa ko wanda kai adopting saboda akwai bambanci hatta a Laraba a Saudiya haka ne idan mutum yana tare da yara za a ce to dan da ka haifa ne wannan ko wanda kai adopting saboda akwai ƴaƴan da suke ba su da iyaye to yana daga cikin abin da ya dace mu rika yi yanzu ana yawan haihuwar yara a zubar mace ta haihu ko ba ta haihu mijinta ya amince mu rika daukar su muna tarbiyyantar da su addini akwai lokacin da wasu ƴan uwa masu da'awa suka je irin wannan motherless home din wato gidan ƴaƴan da ba su da iyaye duk mutum yana son da zai je ya register a cika sharuda sai a bashi dan ko ƴar a gidan an samu ƴaƴa ɗaiɗai guda 153 da aka karba abun mamaki a cikin 153 babu ɗa ɗaya da wata musulma ko musulmi ya karba duka waɗanda suke da wani addini ne suka je suka karba suka mai da yaran addininsu a ɗa 153 ba taɓa samun musulmi ko musulma ko wata ƙungiyar addini ta musulmai ko wani masallaci ko kwamitin masallaci ko wata majalisar musulmai ta karba ba ɗa 153 an je an sa duk sun yi da sun bar addinin musulunci saboda masu karba suna da manufa su sun zauna sun yi planning duk ɗan da bai da iyaye bari mu karba mu mai da shi addininmu amma mu kuma muna son cin bulus wanda ya musulunta yau ma abincin gobe ya fi karfinsa ba wanda zai iya taimakonsa da shi a cikin musulman balle ya ɗauko yaro a tarbiyyantar da shi waɗannan shi yasa al'umma idan ba ta gyara wannan ba za mu yi ta zama cikin jarrabawa mu zama masu irin wannan jinkai din Allah ya taimake mu ya ƙara mana jinkai a zukatanmu don haka sai ta ce wa hum la yashuruna alhali ba su sani ba ba su san me Allah ya shirya ba na cewa Musa alaihi salam ga abin da zai zama a cikin gidansu zai tashi insha Allah ta'ala ya zama annabi kuma manzo ya rusa mulkin su na'am
wa asbaha fu'adun min Musa fariqa in kanat la tubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna min al-mu'minin
wa asbaha fu'adun min Musa fariqa sai zuciyar mamar Musa ta zama ta wofanta ita mai sunanta mai muka ce Yohanes sai zuciyar ta waye gari ta zama wofantacciya in ka da hatta kusa latubdi bihi saura kaɗan ta bayyana cewa wannan ɗana ne saboda ta shiga cikin damuwa duk da Allah sai ta yi haƙuri kar ta yi baƙin ciki to akwai iyakar haƙuri wani abin an yi haƙuri amma yana ƙona zuciya shine la tubdi bihi kaɗan ya hana ta bayyana cewa fa ɗana ne kaɗan ya hana ta yi ihu wayyo ɗana in ji Abdullahi ibn Abbas ya ce kaɗan ya hana ta fara ihu da cikin gari da daga cewa wayyo ɗana da aka jefa a kogi wayyo ɗana da aka tsince shi kin ga daga tayi wannan asiriya toro shine laula kadat latubdi bihi ta kusa ta bayyana Allah yace laula arrabatna ala qalbiha ba dan mun daura zuciyarta ba katada bin da'ama bin katada alayhi rahmatullahi yace daura zuciyarta shine bil imani was sabr mun kara imani a zuciyarta muka kuma dora mata hakuri sai hakurin ta yasa ta yi perseverance sai ta yi hakuri yanzu da duk jarabawan da take ciki litakuna minal mu'minina mun mata wannan nan ta zama daga cikin mu'minai ne don da ta bidar ce ɗana ne aka kuma halakar da shi to wannan abin na iya cire ta cikin muminai din sai Allah ya ce mun mata wannan gata don ta zama cikin muminai kalmar rabatina shine karfafa kamar yadda Allah ya ce wa rabatina ala qulubihim iz qamu fakalu rabbuna rabbus samawati rabbatina kina fa qawwayna karfafan zuciya da imani da hakuri gobe zamu tashi akan yar uwarsa da aka ce kibi bayan safa abinci ko me ya faru in Allah ya kai mu karatun mu na gobe akan wannan zai tashi aya ta 11 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam.
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله معلم مي تنبايا تفرقو تنا نيمان كارم بياني ني دنگاني دا سلا دا نكابي ويدا غسكيني بابي كيو
الشريعة بتحانا ين سلا دا نكابي با إذا ما مصمم كنا أولين دا مذا سكي إيا ولغا واكا ما يرن سلا دا أكي أسكين هارا من مكة wanda wani lokaci bamban ta bangaren maza da mata yana wahala matuka da gaske wannan yin sallar ki da niqabi shi yafi dacewa idan kina sallah a dakin ki ba dole miki sai kin sallah da niqabi ba matukar babu wani wanda yake iya wulgawa a wannan wurin wanda ba muharramin ki ba kaman danki wannan babu damuwa mai gidanki babu damuwa ko babu niqabi ala ayyati halin abu inda zaki sallah kika zaki da niqabi matukar wannan ba zai cutar da ke koya ka miki wani damuwa ba akwai nutsuwa ayi insha Allah ta'ala haka yafi in kuma babu wannan kina ga zai iya sa numfashin ki dan dauke wani lokaci ko kuma ba ki iya furta wasu harufa yadda kike bukata a wannan hali in kin cire matukar babu wani mai wulgawa wanda bai dace ganki ba insha Allah ta'ala babu damuwa kowanne akai yayi wallahi ta'ala alam.
Sai wannan take cewa malam mace ce mai juna biyu tana na wata 4 tana ganin jini yaya za ta yi da azuminta da sallanta
a cikin magana mafi inganci da yafi tabbata na malamai shine magana mafi inganci akwai maganganu biyu na farko akwai wanda suke da fahimtar cewa mace mai juna tana iya yin jini amma maganar da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya rinjayar shine magana mafi inganci idan mace mai juna ta ga jini ba jinin al'ada bane sai dai jini ne kawai na cuta mu duba littafin sanad dima'u tabi'iyya lin nisa ko kuma sharhul mumti ala zad al mustaqni abinda ke tabbata shine cewa in dai mace mai juna ta gani jini a cikin magana mafi inganci na malamai ba jinin al'ada bane wannan shi yafi inganci so da haka za ta ci gaba da yin sallanta da yin azumi ko abinda ake nema tana sabunta alwala ne inda kulli salatin gabanin yin kowace sallah sai da sabunta alwala wannan shine kaida wallahu ta'ala alam.
Sai ga wasu sun yi tambaya kusan iri daya amma kuma ina tunani an taba amsawa ban sani ba ko sabbin zuwa ne dangane da mace mai ciki shin idan misali ciyarwa za ta yi ne ko shayarwa wadda azumin bare ya wuce musu
a magana mafi inganci in mace tana da ciki ko kuma tana shayarwa abin da yafi inganci shine za ta ciyar ne ba za ta rama azumi ba wannan shi yafi tabbata a cikin takaddunmu na masabar malikiya da malaman musu ka rubuta Allah ya gafarta musu ya ji kansu an samu wanda su rubuta cewa za ta rama ne amma abin da yafi tabbata a cikin hadisi da maganganun sahabbai da kuma ayan Qur'ani shine cewa ciyarwa shi yafi tabbata gare ta dogaro da ayar da Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin karkashin wannan aya Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma sun kira alhamil wal murdi wa shaykh wa shaykha mai shayarwa da kuma mai juna biyu tsoho da tsohuwa idan sun ji tsoron azumi za su ciyar ne shi yafi dacewa wannan shine abin da yafi tabbata a cikin abin da sunna ta kawo ma iya duba littafin sifar da saumin nabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu samu karin bayani akai wallahu ta'ala alam.
Sai wannan take cewa wai tana neman karin bayani ne akan hadisin da ke cewa duk wanda ya gina gida zai zame masa damuwa ranar tashin alkiyama shine take cewa idan misali tana da kuɗi za ta iya gina gidan haya ta sa mutane a ciki
shari'a ba ta hana shi mallakan asset ba matukar da dukiya ce ta halal wannan shine abin da ya tabbata abin da yake in dai dukiyar ki ce ta halal ki mallaki gida naki ki saka haya don ki samu wani abin da zaki tallafa wa kanki ko ƴaƴanki ko iyayenki a shari'a wannan ba laifi bane ko kadan shari'a ba ta hana ba me yasa hadisi ingantacce na Imam al-Bukhari rahimahullah cikin al-adab al-mufrad manzo Allah ya kira arba'un min as-sa'ada ci akwai al-baitul wasi annabi ya ce yalwataccen gida rabautuwa ne a rayuwar duniya ha abinda Allah ya fada ke dan yalwataccen gida menene rabautuwa ne a rayuwar duniya mafhum tayyib na'am.
saboda karancin lokaci akwai takaddu wadda suke neman addu'a wadda take fama da rashin lafiya kuma tana neman aure Allah ya bata miji na gari
to duka bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya sauwake musu azuminmu Allah ya karba abin da ya dame mu Allah ya kare mu ƴaƴanmu Allah ya ba mu ikon yi musu tarbiyya ta mai nagarta masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya masu neman aure Allah ya ba su salihan maza masu neman mata Allah ya ba su salihan mata waɗanda suke da aure Allah ya ba su zaman lafiya da ƙarin imani Allah ya sauwake musu hanyoyin rayuwa a duniya Allah ya taimake mu ya amsa addu'o'in mu abin da yafi ƙarfin mu Allah ya kawo mana dauki abin da zamu iya Allah ya sauwake mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته